Sashen Hausa na Muryar Amurka ne yake magana akan mitoci 19, 31, 49, 60. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomadaniya da kuma dalol. Sai kuma tasha Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa internet a duk lokacin da aka so a ko ina ake a fadin duniya ta addressin mu na voahausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da safiyar ranar 18 ga watan Yuni shekara 2019. Sunana Sarkil Hashim Gumel tare da Daula Salim da masu sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Daula ba makanan labarai.
Don Sarfilu a jiya Litinin ne tsohon shugaban kasar Masar Muhammad Morsi wanda shine shugaban kasar na farko da aka zaba bisa tsarin demokradiya kuma aka tsige shi yayinke jiki ya fadi kasa ya mutu yayin wani zaman kotu. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta fitar da wasu sababbin hotuna wanda ta ce sun dada tabbatar da cewa kasar Iran ce ta kaiwa tankokin mai hari a tekun Oman a makon da ya gabata. Girgizar kasa mai karfin gaske ta barara kalardin Sichuan na kudu maso yammacin China a daren Litinin, inda ta kashe mutane biyu a cewar gidan talabijin din kasar.
To Allah ya kyauta, kanin labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa rundunar tsaron farin kaya ta Nigeria Civil Defense ta samu nasarar kama wasu ɓatagari.
Cikin wannan dare muka samu labarin cewa akwai wasu wanda suka tare hanya a cikin dare, an muka je muka kai samame muka kamo leader din.
To haka kuma za ku ji cewa kungiyar dillalan shanu da kayan masarufi ta yi barazanar dakatar da fataucin abinci a Najeriya. Ko me ya zafi haka?
Da kuma maganan matsalolin sojoji da 'yan sanda da suke karban kuɗi ba gaira ba dalili akan hanya, da kuma cutar da mu ake akan hanyar nan, da kuma dabbobin da ake sacewa.
To sai a biyo mu cikin shirin domin jin waɗannan rahotannin, sai kuma shirin tsaka mai wuya da Aliyu Mustapha Sokoto zai kawo mana. Amma da waɗannan sai mu fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labarin duniya mai karatu Daula Salim. A jiya Litinin ne tsohon shugaban kasar Masar Muhammad Morsi wanda shine shugaban kasar na farko da aka zaba bisa tsarin demokradiya aka kuma tsige shi ya yanke jiki ya fadi kasa ya mutu yayin wani zaman kotu. Jami'ai sun ce Morsi mai shekaru 67 ya yanke jiki ya fadi ne a jiya Litinin bayan da ya kammala yin jawabi a gaban kotu yayin da ake sauraron shari'a da ake masa ta zargin yin leken asiri. Sun ce Morsi ya yi jawabi ne na tsawon misalin minti 5 daga wani dan ɗakin gilashi da aka ajiye shi a lokacin da ake sauraron karar mintoci kaɗan kuma sai yanke jiki ya fadi ƙasa. Tashar gidan talabijin ɗin ƙasar ta ce a lokacin da aka isa asibiti Morsi ya riga ya rasu. A shekarar 2013 sojojin ƙasar suka hamɓarar da Morsi bayan zanga-zangar adawa da aka yi ta yi ma gwamnatinsa. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta fitar da wasu sababbin hotuna waɗanda ta ce sun dada tabbatar da cewa ƙasar Iran ce ta kaiwa tankokin mai hari a tekun Oman a makon da ya gabata. Amurka ta ce ɗaya daga cikin hotunan ya nuna wasu dakarun ƙasar Iran ɗauke da wani ɓangare da bai fashe ba na jikin tankan jirgin mallakin Japan. Ɗayan hoton kuma ya nuna inda aka makala jikin tankar. Wani hoto ya nuna babban rami a jikin ɓangaren tankar. Wasu daga cikin hotunan manema labarai da aka ɗauka a ranar Alhamis ya nuna lokacin da tankar jirgin Norway ke ci da wuta yayin da ya turnike da hayaki. Girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske ta barara kalardin Sichuan na kudu maso yammacin China a daren ranar Litinin ta kashe mutane biyu a cewar gidan talabijin ɗin ƙasar. Gidan talabijin ɗin Xinhua ya ce mutane 19 ne suka raunata da yawa kuma sun makale a ƙasan gini. Hukumomin ƙasar China sun ce girgizar ƙasar ta fi tsanani ne kusa da birnin Shenzhen a sashen da aksari karkara ne a lardin Sichuan. Wasu hare-haren ƙunar baƙin wake uku da aka kai a lokaci guda a jihar Borno ta arewa maso gabashin Najeriya sun halaka akalla mutane 30, 40 kuma sun jikkata. Har yanzu dai babu wanda ya dauki alhakin wannan harin da aka kai a ƙauyen Kunduga a wani wurin da mutane suka tattaru yayin da suke kallon wasan ƙwallon ƙafa da yammacin ranar Lahadi. Jami'an sun dora laifin mutuwa da dama akan kan rashin kayan kai daukin gaggawa a wurin da kuma ƙauyukan da ke kusa. Wasu mutane uku da suka yi mandara suka yi damara da bamabamai ne suka tarwatsa kansu dan da aka shiga zanen kadan aka shiga zargin mayakan kungiyar Boko Haram. A jiya Litinin ne shugaban Amurka Donald Trump ya yi ikirarin cewa ya sha gaban abin da ya kira gayyar 'yan takarar shugaban kasa na Democrat wanda ke sha'awan kawar da shi a zaben shekarar 2020. A daidai lokacin da kwamitin yakin neman zabensa ke yin watsi da bayanin wata ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a wanda aka kwarmata da ke nuna cewa na can bayan 'yan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Democrat Joe Biden. Labarin ƙarya ne kawai ke nuna cewa muna bayan gayyar 'yan takara a cewar Trump ta kafar Twitter. Ya ƙara da cewa mun taka rawar gani sosai to amma lokaci bai yi ba da za a mai da hankali akan wannan da sauran aiki. Kafafen labarai sun nuna cewa Trump ya harzuka bayan da aka kwarmata sakamakon ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a da ta nuna cewa Biden zai kada shi a wasu muhimman wurare. Amurka ta furta cewa za ta baiwa 'yan rajin kare haƙƙin demokradiyya a Hong Kong goyon baya domin kuwa suna zanga-zangar neman 'yancinsu ne. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Morgan Atagos ta ce ɗaruruwan mutane suna gangami ne akan ƙin amincewa da dokar da zai ba da damar a kaima masu laifi ƙasar China domin a hukunta su. Sun yi ne domin su furta 'yancinsu da zai ba su damar samun haƙoƙinsu. Don haka ne muke cewa muna kula da abin da ke faruwa kuma muna kira ga ƙasar Hong Kong da ta yi la'akari da muradun 'yan ƙasarta.
To da Salim kenan ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yayin da ake ci gaba da fuskantar matsalolin yin garkuwa da mutane da fashi da makami a Najeriya, rundunar tsaron farin kaya ta Civil Defense ta samu nasarar kama wasu bata gari kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Ibrahim Abdulaziz.
Wani nasarar da jami'an tsaron farin kaya suka samu a jihar Adamawa na mako zuwa ne yana jama'a ke kasa bacci sakamakon ayyuka masu garkuwa da jama'a domin neman kuɗin fansa musamman a wannan lokaci da harkar noma ya suma kankama. Bai dai ga masu garkuwa da jama'a, hakanan kuma rundunar tsaron farin kaya ta Civil Defense ta kuma samu nasarar cike barayin shanu da kuma wasu fatakin kwayoyi. Da yake manema labarai ƙarin haske kan wannan nasarar da suka samu, kwamandar rundunar tsaron farin kaya ta Civil Defense a jihar Adamawa Alhaji Nuruddin Abdullahi ya ce sun samu nasarar ne tare da haɗin gwiwar sojoji, inda ya ce za su ci gaba da baza komansu domin cakfar irin waɗannan ɓata gari da ke hana jama'a bacci a yanzu.
Cikin wannan dare muka samu labarin cewa akwai wasu waɗanda suka tare hanya. A cikin dare muka gano waɗannan abubuwa da suke faruwa wani wuri da yake faruwa, har muka je muka kai samame muka kamo wanda yake yana cikin wannan dumu-dumu a ciki, shi ne ma leader ɗin tunda a yanzu yana hannu kuma muna amfani da shi domin mu kamo sauran. Domin yanzu gwamnati ta taso gadan-gadan, wannan hanyoyi da ake bi na a tare mutane, a kwace masu kuɗi, a kwace masu kaya, a kwace masu dukiya ba hanya wace ba wadda yake ta kirki.
Shi ko wannan da aka kama na mako cikin waɗanda suka fada tarkon jami'an tsaron.
To dama dai ɗaya ne wanda na tafi da shi daga ma Balwa, shi kaɗai ne na sani. To kuma tare na basu na gudu, can cikin jeji suka same ni, ban san inda nake ba ma lokacin.
To ko me suke bukata ga sauran al'umma? Hailayo daga kwamandar rundunar tsaron.
Saboda haka muna kira ga mutane wanda suke wannan abun su bari, su kuma al'umma muna kira gare su su ba da jami'an tsaro haɗin kai domin duk abun da yake faruwa a kansu take karewa.
Bincike na nuni da cewa yanzu haka matsalar 'yan fashi da makami da kuma garkuwa da jama'a na ko neman shafar ayyukan noma musamman ma a jihar Arewa maso gabashin Najeriya. lamarin da yake hadakar kungiyoyin bunkasa harkar noma da kuma ce makata ne kasu yunkurowa wajen hada karfi da karfe da jami'an tsaro domin tabbatar da tsaro ga manoma. Alhaji Abubakar Sadiq Umar Daware da ke zama shugaban Tanecas yace akwai ma matakan da suka dauka a yanzu.
Wallahi wannan matsalar da ta tashi ta tayar mana da hankali kwarai da gaske, amma mun kira bita, mun zauna mun tattauna tsakaninmu na manoman mu cewa duk manoman mu su ba mu jami'an tsaro goyon baya, su ba su hadin kai. Duk mutum koda dan uwanka ne, koda makwabcinka ne, yana cikin wannan banza sana'a, banza harka, ka hada ma jami'an tsaro. Kuma wannan abun ya taimaka kwarai da gaske. Kwanaki an samu matsaloli, amma yanzu nan da nake maka manoma, kowa yana zuwa gonarsa hankali kwance saboda jami'an tsaro sun mai da hankali a takile wannan matsalar.
Kuma da menene dai? Fata dai ko shine Allah ka kashin wannan matsala da ke hana jama'a baccin. Ibrahim Abdul Aziz, Sashin Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Wayo arewa, wayo arewa na bani tausayi. Wayo arewa, dadan arewa na bani tausayi.
To a gaida Ibrahim Abdulaziz, kungiyar dillalan shanu da kayan masarufi ta Najeriya ta yi barazanar dakatar da fitocin kayan abinci a Najeriya idan har gwamnati ba ta dauki matakin rage yawan harajin da ake karba akan hanyoyi ba. Alphonsus Okurigwe na dauke da cikakken bayani a wannan rahoton.
Hadaddiyar kungiyar dillalan shanu da kayan masarufi ta Najeriya ta ce za ta dakatar da duk wata harkar fataucin abinci a duk faɗin ƙasar idan har gwamnati ba ta ɗauki matakin rage yawan harajin da ake karɓa daga hannun membobinta a wasu hanyoyin ƙasar ba.
Har yanzu shugaban ƙasa bai ce mana komai a kai ba. Saboda haka muna yawa shi shugaban ƙasa General Muhammadu Buhari, commitment ya yi mishi yawa, saboda haka dole za mu masa uzuri. To muna tuna masa zuwan da muka yi bila akan maganar multiple taxation akan hanya, da kuma maganar matsalolin sojoji da 'yan sanda da suke karɓan kuɗi ba gaira ba dalili akan hanya, da kuma cutar da mu ake akan hanyar nan, da kuma dabbobi da ake sacewa ana raba mu da duke mu ƙarfi da ji, ana neman a talauta mu ƙarfi da yaji. To fa shugaban ƙasa ya mai da hankali akan wayannan al'amari. Idan hakan ba ta samu ba, aka bari wayannan mutane suna ɗaukan doka, to fa za mu sake komawa a abinda muka yi a 16 February 2010. A shirye muke za mu dunkule mu shiga yajin aiki na ƙasa akan fataucin kowane irin abinci.
Kenan abinda shugaban kungiyar Dr. Muhammad Tahir ya shaidawa muryar Amurka jiya bayan wani taron da suka gudanar a Uyo babban birnin jihar Akwaibom, inda kuma shugaban masu fataucin shanu a jihar Akwaibom Alhaji Muhammad Mijin Yawa ya ƙara da cewa
ciwo mu kuma yadda ake tare jama'an mu hanya a kwace musu kuɗi da sunan haraji na hanya, wanda kuma mu a matsayin mu na masu kasuwanci mun karanta mun duba me doka tace gwamnati take da haƙƙi akan mu. Haƙƙin da take da shi shine inda aka yi loading mu biya abinda suka nema, a inda kuma ake saukewa. Amma sai ya zama da kai loading daga mu biyan zuwa zaka zo nan inda muke akwaro, sai ka kashe kuɗi ya kai 380.
Ni ne mai suna Adamu Hairu, PR on Amana Cattle Dealers Association Mubi Branch. Mun falakin shanu na Adamawa jama'a Najeriya gaba daya. Abun da ya kama daga jihar Adamawa Yola har mu zo Imo State muna da matsaloli akan hanya. Waɗansu wanda suke cewa su ma'aikatan gwamnati ne kuma ba ma'aikata bane, sai su sako itatuwa akan hanya kamar inda kasan dan fashe ke fashe da daddare tsakiyar rana suna karɓan kuɗaɗe a hannun mu. Kuɗi su karɓa a hannun mu muka tashi a hanyar nan daga mun shigo Taraba har zuwa Imo State muna kashe kuɗi naira 300 da wani a kowace trailer sun kake bayarwa suna dukan yaro, don a yanzu haka mun ma da yara biyu da ba su da lafiya. Mu da group da guna da kai mu 50 a yanzu haka mun sakar da jarin su kusa mutum goma ba, duk gaba ɗaya mun kare.
Akan wannan batun ne Malam Abdullahi Yuguda, wani mamban kungiyar, na ganin cewa gina titin jirgin ƙasa zai taimaka gaya wajen sauƙaƙa matsalar yawan haraji a hanyoyin Taraba, Benue da kuma Cross River.
Kina da nake cewa federal government tunda tace ita lissafin talaka take duba yadda za ta yi ta kai balicin na abun agriculture nan ba tare da an sha wahala ba, shine access din Maiduguri zuwa Adama zuwa Taraba da shiga Benue zuwa Cross River kai a tower railway. Idan tower railway bayan da za a yi a ce railway ta sai a inda iska suke a bar su su shiga su yanda su ga dama.
Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Najeriya.
To madalla gaida Alphonsus. To idan aka biyo mu a cikin shirin manhansi da karfe 8 zamu kawo muku cikakken wannan rahoton da ma wasu bayanai da baku ji ba saboda karancin lokaci. To har yanzu dai ana tare da sashin Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogon muke cewa karfe 1:14 na dare. Ga shirin mu na gaba.
Saka mai wuya. Yawa barkan ku da wannan lokaci da sadon mu da kowa wani sabon shiri na saka mai wuya. Me ra'ayinka game da barin jihohin Najeriya su mallaki 'yan sandan kansu?
Bayan ka duba misali a Najeriya, akwai jihohin da suka yanzu ka duba kamar jihar Kano, ai sun yi karota, sun yi hizba.
Yan hizba shari'a suke bi, ko suna tsoron Allah, suna bin Qur'ani. In kana bin Qur'ani, ko you will not go wrong. Wannan su mutane za su bi Qur'ani ko Bible ba, abin da muke tsoro kenan.
To wannan dandano ne na maudu'in da zamu shiga in Allah ya kai mu rana wutau a sabon shirin da zamu kawo muku daga ranar Talata mai zuwa, amma yau kam zamu so mu kammala muhawarar da muka fara ne akan siyasar jamhuriyar Niger, wacce ta dauko wani sabon salo bayan da jam'iyya mai mulki ta PNDS tarayya ta tsaya da shugabanta, wato shugaban shi kansa jam'iyya din, da kuma wanda kuma shine ministan harkokin cikin gida Bazoum Mahamud kenan a matsayin dan takararta na shugaban kasa a zaben shekarar 2021 in gare ga lafiya. To kuma ana cikin haka sai ga shi tsohon kakakin majalisar dokoki kuma jigon adawa wato Hamma Amadu ya ji ya fara wani zagayen kasashen duniya da ya janyo hankalin gwamnati da kuma sauran jama'an Niger. To kafin mu koma cikin muhawara din, bari ku ji su ɗan Niger ɗin wasu su abinda suke cewa game da wannan zaben na tafi da kuma waɗanda ke so su tsaya a cikin sa.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Usman Sule, amma an hi sani na da Usman na Lazari. Duk lokacin da aka ce zagaye na biyu shugaban ɗan adawa Hamma Amadu na Modern Falumana da shugaban jam'iyyar tarayya Bazoum Mahamud suka haɗu a zagaye na biyu, to lalle insha Allah, in Allah ya yarda, Bazoum Mahamud zai zama shugaban ƙasa na Niger 2021.
Ka san ɗan tarayya bai son Hamma Amadu na dawowa Niger, ɗan tarayya su sa cikin kanunsa da cewa Hamma Amadu yana dawo, ya dawo cikin ƙasar shi, ya aza takarar shi, kuma a yi gwagwarmaya a 2021 na ganin cewa mu hauda shi bisa kan ƙargamin mulkin Niger.
To madallam, to a wannan kashin ƙarshe na muhawara da wakilin mu Yusuf Abdullahi ya shirya mana tsakanin Adamu Manzo na PNDS tarayya din da kuma Habila Rabiu na jam'iyyar adawa ta MPN kishin ƙasa, zamu tashi ne daga maganar wani rukunin 'yan siyasa da ake kira 'yan baruwan mu.
Amma ana ganin kamar su 'yan baruwa na su ne kuke son kuma yar a matsayin 'yan adawa.
Ya za mu mayar da 'yan baruwa na 'yan adawa? Da mi za mu mayar da su 'yan adawa? Su ne suka maida su 'yan adawa, su da suka kama suka sa su a katare su, suke taron gangami da su, suna ba su magana a taron su. Ka taba ganin inda mu 'yan masu Nijar muka yi taro, muka kirayo 'yan ba ruwana, muka ce ku zo ku kama mana, amma su sun saba yin taro da su.
A yanzu kuma suna tare da ku?
A yanzu ai ba cikin MRN ba suke, kuma ba tare da mulki ba suke. A yanzu ba abin da muke rabawa da su an ba taron CNDP ba.
Yanzu kenan ana iya cewa babu tabbat ko 'yan adawa za su je zaben na shekarar 2021?
Ai Malam Yusuf, an mutum ya ce bai zuwa zabe ba, jam'iyya da ake kafata dan a nemi mulki ake yin ta, shi ko mulkin nan ba a samun shi sai an tafi zabe. Zabe na 2021 za a yi zabe insha Allah ta'ala, duk wanda yake da niyyar zuwa zabe ya shirya. Shugaban
ƙasa ya hudu,
ba ko da ba 'yan adawa ba. Ba ko da ba 'yan adawa ba, 'yan adawa an sun ga dama su zo, in ba su ga dama ba oho. Su suka sani wannan, su suka san mai daki aka ce shi ya san inda yake mishi ruwa. Amma insha Allah za a yi zabe da su, sai ni din nan da suka ki zuwa za su zo, za ka gan su sun zo sun shiga sani insha Allah.
Habila, ana ganin ƙarshen dai alewa ƙasa, duk waɗannan zaburan da kuke yi daga ƙarshe za ku bayar da kai bori ya hau.
Dukan yau da yake sun saba da makirci da shirya abubuwa waɗanda suka saba yi cikin ƙasa ko da yaushe tana yiwa da irin wannan lafazin, da irin wannan marhaba babu haka nan ne
ba.
Gashi kuna yi, gashi yanzu da kan kake faɗi Adamu Manzo, kace kun samu kun daidaita da 'yan nan nafile kuna tahiya da su, har ƙarshe kun yi musu wani abu wanda a cikin tarihin duniya babu ƙasar da take da wannan tsari. Yanzu gashi ƙarshe wannan session da za a yi a Assembly National, akwai ɗaya daga cikin dokokin da za a gabatar wa majalisar dokoki ta sa mai hannu na ba da dama nuna file su samu su ma wasu dokoki irin daidai da dokokin da bangaren adawa yake da shi. Wannan kaga abu ne wanda bai dace ba, kuma mun san wace manufa ce kuke da ita da yasa kuke wannan
wannan
take manufa shine dama kamar yanda yace fatan su kada mu je zabe. Idan ba mu je zabe ba sai su gaya ma duniya akwai waɗanda su dama ba ƴan majority bane, ƴan ba ruwan mu ne, tare da su za a je zabe ƙarshen ta a dauke su a matsayin su ne dama ƴan adawa. Duniya ta amince cewa eh akwai bangaren adawar da ya tahi zabe, akwai bangaren adawar da bai tahi zabe ba, saboda haka ba za a kalli zaben da wani yanayi ba gurbatacce ko kuma wani yanayi wanda ba a yi shi ba cikin gaskiya. Wannan shine manufa, shine niyyar ta su, amma mun gane kuma insha Allah wannan abin ba za ku yi nasara ba. Abinda na sani wallahi bamu da wata hanya illa ta mu yi hatara da mu duka kasan nan, ko halin da take ciki kadai ya kamata ya zama wa'azi gare mu. Mu duka mu ƴan siyasa mu zauna mu yi aiki da hankalin da Allah ya bamu, mu kuma tausaya ma ƙasar wadda ta yi muna gata, ta muna riga, ta muna wando, ta muna komi. Yau ƙasar nan ta yi shekara da shekaru ake yabantar da kwanciyar hankali, ake yaban ƙasar nan da zaman lahiya, ake yaban ƴan ƙasar nan da haɗin kai. Amma ka diba yau cikin irin halin da su Adam manzo suka jefa ƙasar nan da ƴan ƙasa, sun jefa ƴan ƙasa cikin halin fargaba. Yau idan ma kana cikin tahiya, tsoro kake kada wani ya biyo ya bige ka, ko kuma tsoro kake kada a zo cikin iyalanka a doke ka aje a ce sai an yi garkuwa da kai da a bada kuɗaɗe, ko kuma a tsoro kake yi kada a je inda za ka je yalla an dasa wani abu wanda zai tashi saboda tsaban rashin adalci da aka shuka cikin jagoranci, wannan duk shi ya kawo mana irin waɗannan halayya da irin waɗannan abubuwa da ɗabi'un da bamu san su ba da suke cikin ƙasar nan. Matsalar tsaro ta sha mana kai, matsalar kunci na talauci da rashin aikin yi da fatara da kuma rashin abinci wadatacce ga al'ummar ƙasa ya sha mu ƙasa kai. Ya kamata a ce hanya mahita ɗaya da ta rage muna. Amma in wannan rikicin da kuke ganin ba illa bane, ko kuma yadda kuke ganin cewa kullum duk wani abin da ya taso kuna da ƙarfi da dubara ta yadda za ku yi ƙarfin shi ta kowane hali, kuna iya ganin zai iya yiwuwa, to bismillah. Mun dai gaya muka ce zabe na ƙasa ne, ƙasa ake shirya ma zabe, ba jam'iyya guda ba ko ita mai mulki ko kuma na 'yan baruwanmu, a'a zabe na 'yan ƙasa ne, na duka al'ummar ƙasa ne. Kenan ya kamata a ce kun yi ma kanku wa'azi, ku gane cewa da haɗin kan kowa da tattaunawa kowa da sulhun kowa.
Kana magana a tattauna, amma ɓangaren da ke mulkin na ganin ko da an kira ku a tattauna ba za ku je ba.
Mu mun san irin yadda ake iya kiran taro da kuma manufar da idan aka kira taro yadda za ka karɓe shi. Ba yiwuwa ka kira taro da manuhohin da ka riga ka tsara abubuwan da a cikin taron su ne kake so idan kowa ya zo ya zauna ya yarda da su, ka ce kuma mu zo a wurin irin wannan taron. Kamar yanzu wannan lissafin su da zaman da suka yi a Palais de Congrès na ƙarshe na CNDP da kuma amincewa da shi kundin tsarin zaben, ai kaga zamani wanda bai cancanta ba, wanda bai kamata ba a ce lokacin da muke cikin hayaniyar nan ta ya za a yi mu gyara wannan matsala ta kwadda electoral, ya za a yi mu gyara matsala ta wannan shirye-shiryen zaben, kuma duka zancen ma shirye-shiryen zaben ma wai mi ke nuna wata alama ce ɗaya guda da ke nuna cewa wai ana da niyyar ma a yi zaben. Babu ta, ai kaga zaman da suka yi ɗin menene suka yi, abubuwan da suka shirya wanda suka rubuta suka kawo shine suka ce gashi kawai waɗanda kenan sunan na filai ɗin da su MRN Movanskin suka ce gashi sun yi sa hannu akan shi, sauran partner suka taba aka buga cewa an daidaita akan matsalar kundin tsarin zabe. Wannan ba adalci bane, saboda haka yadda suke soken bismillah ga hanya. Mu dai mun san tarihi na Niger ya gwada duk lokacin da mutum yake son ya nuna ƙarfi ta farkin siyasa ta hanyar ko zabe, mun ga ƙarshe yadda abun ke wani.
Yanzu ta wacce hanya kake ganin za a samu fahimtar juna?
Hanya da za a samu fahimtar juna sun sani sun, duk da ya kawo maka wasu batutuwa cewa mun nemi a ƙara mutane a bangaren hukumar zabe ko ya zamanto mutane waɗanda za su wakilci majority ko opposition, mu wannan kokowa mu muka fara ta na cewa bai hankali bai kama cewa a ce wai gungun adawa da gungun majority.
Yanzu mine ne
abinda a cikin tarihi,
mine ne matsalar ku?
Babban matsalar mu shine akwai abubuwa waɗanda suka shahiya tun daga cikin ruhun zabe, tun daga girgam wannan fiche biometric ɗin da za a yi, tun daga shi kankan shi tsarin yadda ake da niyya bangaren waɗanda za su wakilci gwamnati su zo su kasance suna da ruwa da hannu cikin tsarin zabe a san yadda za a yi a doki shawarwarin da muka bada waɗanda su cikin zaman da muka yi da committee da aka girka na CNDP sun yarda da shawarwarin kuma sun amince prime minister ya nuna mana cewa lalle waɗannan shawarwari idan aka yi aiki da su za a samu mafita amma jam'iyyar Independence Tarayya ta yi kememe ta nuna cewa ita ba irin wannan ra'ayi take
ba kamar menene shawarwarin da kuka bayan kuke bukata ku
abinda muke bukata na ga maka su akwai kudurka nan da muke magana akan su Alhaji Yesu kudurka waɗanda kaman zancen tsarin kaka zancen tsarin rumfar zabe bureau de vote yadda ake iya ba wa shamiyu wakilci ai wannan ma magana da kuke zance wannan ma magana da kuke zance kai baka da labari ne Adam Manzo watakila baka sani bane batun da muka tattauna a committee wanda yayi magana yayi shawarwari da duka bangarori na siyasa wannan ku kuka nuna cewa kun amince yayi a dawo kan tsohon tsari amma kaje ka tsananta bincike kaga anya da aka zo wannan zama da aka yi na ƙarshe a palais de congrès bisa wannan tahiya ake anya bisa wannan tahiya ake ta farko wanda mun muka ce ya kamata wakilci a bangaren hukumar zabe jam'iyya akalla wadda take da dan majalisa ta iya samun wakilci a hukumar zabe tunda an san jam'iyyar da take da dan majalisa kun dai kun kara mu majority kun kara mu adawa amma kun amince da cewa jam'iyyun da duk suke da dan majalisa su samu wakilci
wannan
babu ne mai wuya ba kuma abu ne da aka saba yi
ku bangaren kudayen adawa
babu ne da aka
jam'iyyun ku tsaya ku bangaren kudayen adawa duk jam'iyyun da suke da yan majalisa za su shiga cikin fini wannan na bangaren Nijar bai shahi ku ba
ga shi kuma malamai to kamar yadda muka ce wannan shine ƙarshen muhawarar da muke akan Niger a wannan lokaci kada an manta in Allah ya kamala na wato zamu zo mu shiga maganar yan sandan jihohi a Najeriya
in har za a yi kirkiro yan sandan jihohi nan wanda yake na yadda da wannan cewa a yadda ake a yanzu da irin gwamnonin da muke da shi gaskiya kowa yana da wannan tsoron
muna fata za ku biyo mu domin jin wannan muhimmin muhawara da za a yi tsakanin wani tsohon babban hafsan yan sanda da kuma wani tsohon babban hafsan soja. Yanzu muna godiya tare da yin bankwana ga bakin mu na can Niger din wato Adamu Manzo da kuma Habira Rabiu da kuma musamman shi wakilin namu Yusuf Abdullahi tare da taimakon Suleiman Muni Barma da suka hada mana wannan muhawara da kuma hira da suka yi mana da shi Muhammad wato Bazir Muhammad din a yayin da muke kawo muku wannan muhawara din a shirin tsaka mai wayan zaman da din su duka ne Ali Mustafa Sakutu a nan Washington mun baku lafiya.
To mallaka gaida malamai to don ko muka zo ga shirin mu na karshe labarai a takeice.
To Sarfilu ga labaran a takeice a jiya Litinin ne tsohon shugaban kasar Masar Muhammad Morsi wanda shine shugaban kasar na farko da aka zaba bisa tsarin demokradiya aka kuma tsige shi ya yanke jiki ya fadi kasa ya mutu a yayin wani zaman kotu. Jami'ai sun ce Morsi mai shekaru 67 ya yanke jiki ya fadi ne a jiya a ranar Litinin din bayan da ya kammala yin jawabi a gaban kotu yayin da ake sauraron shari'a da ake masa na zargin leken asiri. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta fitar da wasu sababbin hotuna wanda ta ce sun dade tabbatar da cewa kasar Iran ce ta kaiwa tankokin mai hari a tekun Oman a makon da ya gabata. In girgizar kasa mai karfin gaske ta bararraka lardin Shehon na kudu maso yammacin China da daren ranar Litinin ta kashe mutane biyu a cewar gidan talabijin din kasar. Gidan talabijin din Shinzo ya ce mutane 19 ne suka raunata da yawa kuma sun makale a kasan Gini. Wasu hare-haren kunar bakin wake uku da aka kai a lokaci ga Borno ta Arewa maso gabashin Najeriya sun halaka akalla mutane 30-40 kuma sun jikkata. Har yanzu dai babu wanda ya dauki alhakin wannan harin da aka kai a kauyen Kunduga a wani wurin da mutane suka tattaru yayin da suke kallon wasan kwallon kafa da yammacin ranar Lahadi. A jiya Litinin din ne shugaban Amurka Donald Trump ya ikirarin cewa ya sha gaban abin da ya kira gayyar ƴan takarar shugaban na Democrat waɗanda ke sha'awar kawar da shi a zaben shekarar 2020 a daidai lokacin da kwamitin yakin neman zabensa ke yin watsi da wata ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a wanda aka kwarmata da ke nuna cewa a can baya ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Democrat Joe Biden.
To a gaishe ki. To kafin mu yi salama muna taya Hajiya Ture AA Kadiri ta Jami'ar Amurka AU da ke yi murnar samun jikoki ta gwaye, haka kuma muna taya Alhaji Habu malamin mu sau murnar samun karuwa ya mace. Allah ya raya yaran duka su kasance bayan sa na kware. Masu sauraro, anan muka karshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu dauke da wani sabbin rahotanni da ma a cikin wani sabon shirin. Yanzu a madadin Daula Salma ta yana gabatar da shirin da kuma Salamin Abu wanda ya bada umarnin shirin, da ma injiniyan mu na yau Jimmy Cook, ni Sarfil Hashin Gumal nake cewa sai mun sake haduwa an jima kaɗan da hantsi. Assalamu alaikum.
VOA Afrique.